Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan lokaci akan mitoci 24, 41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na karshe a yinin yau. Nan gaba kadan zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake damun ku. Kamar kullun lambar da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku ita ce ta alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta sai an danna alamar karawa wato plus kafin a jero lambar. Kafin nan sai ku gyara zama don gasar fili ya shirya don karanto labarai.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Batun kwarmatan da aka yi da ya shafi shugaban Amurka Donald Trump na cigabar daukar hankali a yau Juma'a, inda shugaba Trump ya kira ga kusa a majalisa ya yi marabus wanda ya zarga da bata shi lokacin da kwamitin yake sauraron bahasi akan batun. Da kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi wadda ta ayyana cewa Attorney General na Amurka William Barr baya bin doka. Bayanan korafin sun bayyana cewa a wata tattaunawa ta wayar tarho ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata, Trump ya nemi taimako daga sabon shugaban Ukraine akan yayi binciken da zai tono duk wani abin fallasa game da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat da dansa. Dan gurgunta yunkurin Biden na zama dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat har ma ya kalubalanci Trump a zaben shekara ta 2020. Yau Juma'a Trump ya yi kira ga Adam Schiff yayi marabus wanda ke zama shugaban kwamitin tattara bayanan sir na majalisar wakilai saboda ya bata shi lokacin da kwamitin ke sauraron bahasi jiya Alhamis kan jinkiri da gwamnatin Trump ta yi wajen mika koken mai kwarmato ga majalisa. Yau Juma'a Prime Ministan kasar Pakistan yayi kira ga kasashen duniya da su sa baki a batun Kashmir da ke karkashin India domin kare shiga yaki tsakanin makwabtan kasashen biyu masu karfin nukiliya India da Pakistan. Prime Minister Imran Khan ya faɗa wa taron kolin shugabannin duniya na Majalisar Dinkin Duniya halin da ake ciki a Kashmir wanda yake cikin dokar hana zirga-zirga da India ta saka da kuma katse dukkan layukan sadarwa tun ranar 5 ga watan Agusta. Wannan abu dai ya faru ne lokacin da India ta soke mataki na 370 na kundin tsarin mulkinta wanda ke kawo ƙarshen ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kan da Kashmir take da shi. Matakan tsaron da aka saka wa yankin da musulman suke da rinjaye yayi sanadiyar kawo zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. Khan ya gargaɗi cewa 'yan Kashmir ba za su amince da hakan ba kuma mai yiwuwa hakan zai haddasa yaƙi tsakanin ƙasashen. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-hare ta sama da Amurka ta kai Libya jiya Alhamis ya kashe mayakan ISIS guda 17 a cewar rundunar sojan Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM. A wata sanarwa da rundunar AFRICOM ta fitar, ta tabbatar da rahoton da muryar Amurka ta fitar na cewa harin da dakarun Amurka suka kai ya kashe sama da 'yan bindiga 10. Wannan hari shine irin sa na uku da aka kai cikin wannan watan akan kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS a kudu maso yammacin garin Murzuk na kasar Libya. Harin da aka kai na ranar Talata ya kashe mayakan IS guda 11, wani kuma da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayaka 8 a cewar rundunar AFRICOM. A karan farko kasar Saudiya ta bude hanya ga masu zuwa yawon bude ido daga kasashen duniya. Wannan babban mataki da aka dauka yawanci ana kallon sa ne a matsayin wata hanya da Saudiya za ta sassauta dogaro da take yi akan kudin mai da take samu. Yau Juma'a Saudiya za ta sanar da kasashe 49 waɗanda 'yan kasashen za su iya samun biza zuwa Saudiyar. A wani bangaren shirin na bude yawon bude ido, Saudiya za ta yi sassauci a dokar saka kaya ga mata 'yan yawon bude ido da yake magana da kamfanin dillancin labaru na Reuters, ministan harkokin yawon bude ido Ahmed Al-Khatib ya ce mata 'yan yawon bude ido ba dole bane sai sun saka dogon bakin niqabi ba kamar yadda matan Saudi ke sakawa, amma dole ne su sa kaya na mutunci. Haka kuma za a iya baiwa mata biza ba tare da muharrami ba ko kuma wasu ka'idoji da ake saka mata a baya. Manyan biranen Makka da Madina za su kasance ba sa daga cikin wuraren da masu yawon bude ido wato za su iya zuwa idan ba musulmai ba ne, kuma giya ta ci gaba da zama haramun ga kowa.
Madalla Sarfilu, labarin duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Kaduna a Najeriya. Yayin da hukumomi suke ci gaba da bincike akan batun yaran da suka ceto jiya daga hannun wasu da ke ikirarin koyar da su karatun addini, wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra, wanda muka zanta da shi a cikin shirinmu na rana, ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan batu. Ga rahoton.
A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta kammala tantance adadi da kuma shekarun yaran da aka gani a makarantar nan ta yankin Rigasa da ke ikirarin koyar da ilimin addini ga yaran da aka gansu daddaure da mari hannu da kafa a wannan gida. Kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba a jihar Kaduna Hajjiya Hafsan Muhammad Baba ce ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske a lokacin wata ziyara cikin wannan dare na Juma'a zuwa inda aka tarke waɗannan yara.
To adadin yaran da muke da su shine 190, daga shekara 6 zuwa shekara 17 muna da mutum 77, sannan muna 113 wanda suke sun manyanta. Akwai dan shekara 30 wanda yake da masters ma har guda 2 a mathematics, sannan ma yana kokari yana son waje PhD. Amma mu abin da fitar da mana da hankali shine kananan yaran da za ka ga dan shekara 5 yazo an kawo shi wurin nan. Sannan kuma a cikin su akwai waɗanda aka ci zarafin su. Yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda 10 da zamu je mu kai su asibiti saboda an daddaure su da mari, kuma sun riga sun galabai ta sun wahala, ga duka kuma ga kuma rashin cin abinci. Sannan kuma sun gaya mana cewa ba a ma bari ko irin ziyara din nan, a ce a ka kai mutun a wurin ayi ziyara, to babu ziyara.
Hukumance ku baku san da wannan makaranta ba?
Wallahi bamu san da ita ba, sannan kuma ba mu san inda suka register ba. Amma mu abin da ya fitar da mun da hankali wannan cin zarafin yaran da ake da kuma irin wannan azaba.
Wani mataki za ku dauka akan ko iyayen ko su malaman da suka yi wannan cin zarafi?
To yanzu ma da ka gani waɗansu iyaye sun zo, muna daukan alƙalin ma da sauransu ba za mu ba su yaran ba, kaman akwai wanda ba ma iya tsayawa. To saboda haka ba za mu kai shi asibiti don dole ne sai mun tabbatar likita zai auna yi komi. Idan akwai cin zarafi to ina tabbatar maka shi ma wani hujja ne da za mu kai gaban kotu, kuma muna da dokar da ta kare haƙƙin yara, to za mu duk wannan doka da jami'an tsaro da duk wanda ke da ruwa da tsaki.
To koya akai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta gano wannan makaranta da ke yankin Rigasan karamar hukumar Igabin da ake kira Dari Imam Ahmad bin Hanbal. DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna.
Commissioner 'yan sanda da manyan makaraban sajiyan ya dauka din mu je ganewa ido, kuma muna zuwa wurin mu katarar da ga mutane fiye da 400 suna zazzanne a cikin wuri karami, sannan da yawa daga cikin su an daure su da sarka a hannu da kafa, an daure kuma an hada da rim na mota, ba halin ya miki kuma ba mutum daya ba, ba mutum biyu ba. Sa'annan akwai kananan yara da suke shekarun su bai ma kai 10 ba, wasu za ka gani tabona alaman azabtarwa a jikin su.
Ya za ku yi da su shugabannin makarantar da suke kula da su?
A halin yanzu mun samu danke a shi babban shugaban mai suna Ismail Abubakar da kuma wasu mutane guda 6 wadda aka ce malaman makarantar ne.
Anan kun kenan hukuma ba ta san da wannan makarantar ko rijista ta ba?
Ma'ana makarantar ba ta da rijista, a bisa bayanin da jiya muka nemi ko suna da rijista su nuna mana, har yanzu babu wannan bayani na cewa ga rijistar da aka yi.
Ya zuwa cikin daren Juma'a nan dai wasu daga cikin kananan yaran da aka gani a wannan gida sun yi wa shirin muryar Amurka ƙarin haske akan irin halin da suka tsinci kansu a ciki a lokacin suna waccan makaranta.
Aliyu shekara ta 8.
Daga ina ka zo?
Da can Onitsha. Ta don waya nuke yi kauni nan. Ba wannan kauni.
Sana Uzeyu Salu, shekara 13.
Yaushe aka
kawo? Shekara 2 suka ce baya. An duka sosai kuma ana wayar luwaɗi. Alabai ne.
a cikin dalibai yan uwanku?
Eh.
Amma kuna gaya malama?
Ina gaya musu amma ba su ga mutaki.
To me yasa iyayenku sun zo ba kwa ba su labarin abin da ke faruwa?
Da mun faɗa musu za su ga malamin, shine malamin zai daure mu sai mana ankon kafa da hannu.
Kai ma kana cikin wani aka daure da ankon ne?
Eh, ina ciki.
Daga ina kai aka kawo ka?
Ni daga abin nan angungu.
Na nayi bugal. Anan baba na kawo ni.
Kana cikin wani aka daure?
Na zo da izu jama'a kai na amma da sun zube. Sai da yawan dukan da ake ana tashi mu karfe 2 na dare.
Amma gaskiya ne ana luwadi?
Eh, da gaskiya ne ana luwadi.
Su waye suke luwadi?
Dalibai ne.
Dan uwan ku dalibai manyan kenan?
Eh.
Sunanka?
Jibrin Musa. To amma ba sosai ba. Sai kuma dukan mu inda ake yi. Ai maza suna amfani da mu.
Kuna cikin wani aka daure?
Eh. Abata nan ma. Hanya gidina.
Ne da
san shawala.
Waye kawo ka makarantar ne?
Mama ta da kawo ni. Ba na baba na bai masa an kai ni ba.
Kana cikin wani ba kun lafiya?
Eh, abata ta lari ke wari ma take yi. Hangin ne wannan. Han matata ta yayi.
Ya ne hangin me hangin?
Dole mutum haka.
Sa
table eh.
To kome wasu daga cikin iyayen waɗannan yara da suka biyo sawu don ganin an saka musu yaran za su ce?
Na Abubakar.
Kana da ɗani?
Ɗani nake da shi.
Kuka kawo shi wannan makaranta?
Eh, mun kawo shi karatu ne.
Amma kun san abin da ake a makarantar?
Wallahi ba mu sani ba. An ce idan an zo sai bayan wata uku. Kudin da ka biya, kudin da muka biya dama na wata uku ne.
Nawa ake biya?
91.
Sunana Ibrahim.
Akwai yaran ka wannan makaranta?
Eh, akwai.
‘Ya’yanka nawa?
Su biyu ne.
Kai da kanka ka kawo su?
Eh, ni da kaina na kawo su.
Me yasa ka kawo su?
Saboda toya gida sun ki karatu. Ka gane ko saboda gagara ba sa ji. To sai aka ce mai ako makarantar da ake kawo yara ana koya musu tarbiyya da kuma karatu dai za su yi karatu su.
Amma kaga halin da aka karbo su a daddaure da wasu daddaure kafafunsu da anka da sauransu.
Eh, to kasancewar ba anan nake bane.
Daga ina ka zo?
Daga Abuja na zo.
Kuna cikin waɗanda kuke jin kun damu da yadda abun ya faru?
Zahiri mun damu yadda muka ga yadda abubuwan suka kasance haka. Don a gaskiya ba mu san abun haka yake ba.
Duk da ikirarin shugaban wannan makaranta Malam Ismail Abubakar dan shekaru 39 na cewa wannan makaranta tana koyar da addini ne. Kungiyar malaman makarantun Allo ta jihar Kaduna ta ce ita bata san wannan makaranta ba kuma bata tare da ita. Imam Bukhari Marban Jos shine sakataren kungiyar malaman makarantun Allo a jihar Kaduna.
Ba makarantar Allo bane, domin mun bincika mun gano cewa ba makarantar Allo bane, makarantar Islamiyya ne.
Ba su rijista da ku ba?
A ba su rijista da mu ba. Duk wani abu da zai janyo cikafi, ya janyo an takura mu wani garin a gyara mutum kuma a yi abin da ba daidai ba, to muna hanawa. Dan haka ma shi yasa gwamnati ta san mu, mun san ta muna da rijista da ita. Ba tsarin mu bane ma rike mutum mu sa masa mari ko mu masa wani horo. Wannan ba mu da shi a cikin tsarin mu. Kuma ko da muka bincika muka tabbatar ba makarantar Allo bane, sai muka ce to shikenan. Da makarantar Allo ne huwa da mu daure gidan jiyar zai a hukunta sai a hukunta su.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya mana maganin duk wani balagurbi da ke cikin al'umma. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Daga batun cin zarafi da take haƙƙin bil'adama kuma bari mu koma kan batun shari'a, inda masana suke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wainar da ake toya akan maganar mataimakin shugaban ƙasa na jingine kariyar da doka ta masa na tuntuɓi barista mai nasara Kogo Umar matsayin kalaman mataimakin shugaban ƙasan a shari'ance, kuma ya amsa mana cewa
to ai ita shari'a sabanin hankali, kuma akwai hukumomi waɗanda suke da alhaki na wannan ɗan abun nan. Dan alal misali sashi na 174 ya ɗora nauyi na gurfanar da duk wani wanda ake zargi da laifi a wuyan shi babban lauyan gwamnati wato Attorney General. Akwai kuma sauran hukumomi kamar na ELCC da na ICPC da na NIA da DSS. Duka waɗannan hukumomi ne waɗanda suke za su iya su bincika kowane zargi a ƙarƙashin ƙasa. Za su iya su sa shi duk ya yi wannan bayani da sauransu, duk za su iya su tuntuɓe shi. Kuma idan sun ga akwai ƙwaƙwarar hujja ta gurfanar da shi gaban kuliya, to za su iya ko su sanar mishi cewa ga abin da ke ciki a kamin lokacin da zaka sauka, wanda yake in ya sauka din za iya amfani da wannan dama a yi mishi wani abu. Ko kuma idan akwai abita da kulli da kutumbila na siyasa a kudun kudu da duk wannan magana ma, to za a iya ba shi shawara cewa to don ka tsira da sunanka ka yi murabus ka sauka ko ba komai ba, domin dama kujerar taka ciki la waɗansu suke hadari. Duk a waɗannan abubuwa ne waɗanda ke yiwuwa a harka ta siyasa. To amma a zahirance wannan bai taso ba, tunda ba a ce ga wani laifi da yayi ba. Shi kuma yayi barazana cewa zai garka ma waɗanda suke sun buzakulo wannan magana ko kuma suna zargin shi da wannan magana a gaban kotu. Yayi wannan kuma shi wancan din kuma ya ce chas da shi shugaban shirin shugaban kasa ya ce kulle ya ce chas ya ce yana shirye da ya fuskanci duk wani kalubale da zai taso daga bangaren shugaban kasa. To saboda haka kamar yadda ne bayani a baya, sai sashe na 308 da sashe na 36 suna yin kariya ne akan muhimmancin shi ofishin nashi. Idan yana so ya cire wannan garkuwa ko kariya da tsarin mulki ya bashi domin ya wanke kanshi, to yana iya koya yin murabus ya sauka daga ofis din sai ya zo ya fuskanci wannan, ko kuma ya yi hakuri tunda ya samu wannan sulke din kariya shari'a ta bashi sulke, to zai iya kasance komin dadewa shi ta laifi ko kuma shari'a ba ta ruba. Komin dadewa idan ya bar ofishin nashi, to daga nan sai a yi. Idan kuma gwamnati tana ganin ita tana da kwararren hujja da za ta iya gurfanar da shi a gaban kuliya, to wannan sai a bi mataki na shari'a, ma'ana kawo waɗannan zarge-zarge gaban majalisar tarayya wanda ita tana da dama, ko shi shugaban kasa ne ma ta bincike shi, ko mataimakin ne ta bincike shi, ko gwamna ko mataimakin shi, su waɗannan sulke din bai shafe su ba. Majalisar kasa za ta iya ta shirya matakai na binciken shi wanda yana iya kaiwa ga tsige shi ko kuma yana iya kaiwa ga wanke shi gaba daya.
Wannan kenan. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban kasa. Kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus kamun a jero, kamun nan a shakata da wannan waka.
Wana bani tausayi Tarbiyu Umaru dan zarewa waka ce zan wa yayan arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
muna ji muna gani yan arewa za a nakar sa yankin arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa
wayo arewa sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rab.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamu mun samu kiran mu ta farko a daren yau. Wake kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikumus salam. Wake kan layi kuma daga ina ake kira?
Malam Salisu mai Dabino daga garin Fadakwai.
To Malam Salisu, menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah, yau ra'ayina shine wannan ainihin boda da jami'an gwamnatin Najeriya suka rufe gaskiya gaskiya talakawa suna cikin matsala akan wannan rufe boda da aka yi. In dai ba har yayi ne dan saboda talakai ga musu ida, to a gaskiya ba su ida akan wannan rufe boda. Allah ya taimaka
da mun gode
su yanzu abinda Buhari yake zai mutsalafin samu sa'ida idan aka yi a ga cewa ba samu sa'idan na ba ya kamata a canza ya ce domin talaka aka yi indi dan talaka aka yi gaskiya talaka ba su daɗi wannan abinda mutum yake sayan naira a ɗari yanzu ɗari gida su za ta fi
to amma ba ka gani ba kawai dan talaka ba an yi domin tsaro ka san ta hanyar ne ake samun shigowa da makamai da dai sauran irin wannan abubuwan
Hajiya yana ga makamai ma kara shigowa suke ba ma kara ba ma raguwa suke
To Allah ya kyauta mun gode yanzu kuma bari mu tafi jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam
barka da aiki
Barka mu dai wake kan layi
Ina magana da Dauda Bafulaka ne
daga
Digwada a kuma cikin da Nasarawa gidan Radio America barka da aiki
Barka mu dai menene ra'ayinka yau
Amma ana ra'ayin maganan kullu boda da ana ce teku ta kai shi wanda shugaba Muhammadu Buhari yayi ya kamata jama'a su yi hakuri su duba duk abinda mu talakawan Najeriya idan an kawo mana abin da ya kamata yi mana sauki shi shugaban ya sani duk abinda yake yawa wajen ya sani ba wai mu ne za mu zo mu ce teku ta kan maganan kullu boda nan ba saboda mu a wannan shugabanci ne nayi mun gani cin gaba wanda ya kawo mana a cikin Najeriya ya kamata mu mishi uzuri
amma ka san halin da mutane suke ciki din dole su koka sai dai a ce a bijiro da hanyoyi dai da za a sassauta abun ko me kake gani
to sassauci dai sai mu dai mu yi addu'a Allah ya kawo mu sassauci don ba wani shugaban da zai kawo mu sassauci a kasar nan sai dai mu taimaka da addu'a
to Allah ubangiji ya magance mana
za mu ga bayansa
mun gode sosai malam Dauda yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi
a Kabiru ne kaji ce ne sakataren jami'an kungiyar zabi sakar taimakon juna na karkon kirfi
to gare ka menene ra'ayinka
yau ranar fadan abubuwan mu ne mu yan masu buga waya
bismillah
bari abu da yake da mu karkon kungiyar kirfi akwai hanya ta daga cele zuwa Gombe abba wannan hanya ta kai shekara sama da mun hada ne mu wannan hanya ayyuka ba ita ba muna roƙon gwamnatin Bauchi gwamnati mai adalci ya taimaka mana wannan hanya a kokarin wannan tsabirki da yake yi ko shekara huɗu a taimaka wannan hanya ta riga ta gagari mutane ko ta gagari wani matsabirki kuma akwai ɗumbin mutane a wannan wurin bayan wannan akwai amfanin wani da kitanin miliyoyin kuɗi wannan hanya mun daɗe muna yi ma taimaka mana in ma za a yi tarkafi da gama ne gwamnan Bauchi ya taimaka mana a yi wannan hanya ta wadace ainihin za mu karɓi hukumar kirfi da fatan da ku tashi lafiya mai rai Amerika
mun gode sosai malam Kabiru kuma muna fata mahukunta sun ji wannan sako naka masu sauraro har yanzu dai layi mu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku na kanku akan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa to da alamu mun samu wani akan layi daga ina ake kira to daga Sokoto yaya sunan malamin
Abdulsalami kada saka
to malam Abdulsalami menene ra'ayinka na kanka na yau
eh to alhamdulillah idan ma ina neman number ko a kowane lokaci to kuma ban samu sai a wannan lokacin na same ku ina muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya tsara muku karfin aiki da basira
mun gode sosai
kuma kira na ga shugabanmu Muhammadu Buhari da abin da yake yi yana kyautata kwarai saboda kanadin da ake yi na sauran jama'a na cikin wannan mutanen wanda suke yi akan rigima na shigo da makamai daga boda din ya yi daidai
to mun gode sosai malam Abdulsalam yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi
assalamu alaikum kuna magana da Adamu Zangi Fari daga jihar Bauchi
to menene ra'ayinka
eh ni ra'ayina gaskiya shine ina goyen bayar da boda domin saboda shugaban kasa yana da ni hello
muna jin ka
eh shugaban kasa yana
hala da mu kana jin mu
sai kawo ci gaba ne kuma su duk abin da aka ce za a yi doka gari dole sai an sai annan su kuma jama'a sun yi hakuri in ka ce za ka tada hankalinka ba zai yi ba gaskiya to na gode shine ra'ayina kawai
to mu ma mun gode mana da mu to masu sauraro har yanzu dai layin namu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kuma kamar kullum lambar da za ku kira ita ce
2
to da alamu mun samu wani akan layi wake kan layi kuma daga ina ake kira
mai magana Haladu Bobi daga fatar sun jari yau
To gare ka na Patuskum.
Eh muna kira ga al'ummar jihar Yobe da shugabanni. Akwai abin da yake damun mu da hanyoyi.
Eh. In ka ce hanyoyi, hanyoyin mota, hanyoyin da motoci suke bi kenan?
Yawwa, inda motoci suke bi.
Eh.
Kamar da abin da ya kama daga Jajere zuwa Patuskum.
Eh. Manyan hanyoyi kenan.
Hanyar da ta kama daga garin Talakawa. Yawwa, da bakin kasuwa ta Patuskum.
To muna fatan wannan sako ya kai kunnen.
Muna kira ga shugabanni su duba mana a gyara mana.
To mun gode sosai Haladu da wannan kira naka, kuma da kiran nan na daga jihar Yobe za mu dakatar da kira daukan layin mu a yau, sai kuma mako mai zuwa. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogon mu na cewa karfe 5:06. Ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kama kasar Jamhuriyar Kamaru FKF ta samo sabon kocin da zai ci gaba da horas da masu taka ledan kungiyar kwallon kafa ta Indomitable Lions bayan ta kori tsohon kocin Clarence Didop, sabon mai horas da masu taka Tamolan na kasar Jamhuriyar Kamaru, dan kasar Portugal ne mai suna Antonio Di Salva Contestao. Amma zuwansa ga dukkan alamu bai yi wa masu sha'awan Tamola dadi ba a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, wannan ne yasa na garziya domin hira da coach Sulemani kan zuwan sabon mai horas da masu taka leda.
Awal Garba, abinda zan ce maka, wannan coach da ya zo Antonio da Silva Conceição ba coach bane da aka san shi a fagen kwallon kafa, saboda bai taka rawan gani ba a lokacin ma da yake buga kwallo, da har lokacin da ya so mu kuma tafiyar da aikin coach. Saboda haka Kamaru sun yi me zan ce sun ba su yi hange mai kyau ba, don in ka lura in ana so ma a dauki sabon coach ana so a san me problem wanda aka samu baya a wasan da aka buga, kamar a wasan zakarun kwallon kafa na Afrika da aka buga da 19 da ya wuce nan. Zaka ga Kamaru sun samu problem akan ɗan wasa wanda ba su a ji, wanda suke kawo wayansu kucikucin maganganu wanda ba su da respect. To in aka ce wannan problem in ne za a sanja mai horaswa, ai ba za a dauki Dal Silva Conceição ba. Shi a duba ana ganin shi wannan kucin da za a dauka ya san kwallon kafa, yana da reference, an san ya yi wani abu na zo a gani, babu. Yana da experience, babu. Yana da result a lokacin da ya soma horaswa, babu. Kaga abin da zamu ce wannan kud da ya zo, sai dai kawai mu yi addu'a, mu raka shi da addu'a Allah ya bamu sa'a. Ka san wasan da za a buga a Kamaru a 2021 na zakarun Afrika, ana so a samu coach mai suna wanda kaga sunan shi ma zai sa kungiyar kasan Kamaru ta yi wani abin a zo a gani. Amma ga Conceição mataimakin shi ma Omambi ya fi shi.
Masu magana dai suna cewa komin nisan jifa kasa zai fadi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, kafin mu karkara shirin kuma ga takaitattun labaran.
To a takaice, batun kwarmatan da aka yi da ya shafi shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da daukar hankali a yau Juma'a, inda shugaba Trump ya kira ga kusa a majalisa ya murabus wanda ya zarga da ba tashi lokacin da kwamitin yake sauraron bahasi akan batun, da kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi wadda ta ayyana cewa Attorney General na Amurka William Barr baya bin doka. Yau Juma'a, Prime Minister kasar Pakistan ya yi kira ga kasashen duniya da sabaki akan batun Kashmir da ke karkashin India domin kare shiga yaki tsakanin makwabtan kasashen biyu masu karfin nukiliya, India da Pakistan. Prime Minister Imran Khan ya faɗa wa taron kolin shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya halin da ake ciki a Kashmir, wanda yake cikin dokar hana zirga-zirga da India ta saka, da kuma katse duk layukan sadarwa tun ranar 5 ga watan Agusta.
To masu sauraro, abin da za mu iya kama ku kenan cikin shirin namu na dare, kuma na ƙarshe a yini yau, sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin daga ciki har da abari ya huce, wanda Grace Alheri Abu take gabatarwa. Yanzu a duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirin mu, za ku iya yin haka ta wayoyinku na salula akan dandalin VOA ko kuma dandalin VOA ko kuma tafka muhawara shafukan mu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Greg Band. Ni Aisha Mu'azu ne ke cewa ku kwana lafiya.